Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Mursala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin wannan shirin na hanzi a yau Talata 11 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Bayan kun ji labaran duniya, za mu kawo muku tattaunawa da ministan shari'ar Najeriya dangane da korafin da wasu ke yi na cewa suna jin gafara sa amma har yanzu ba su ga ƙaho ba dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa.
Na magana gafara sa ta taso akan yanayi na ƙaho, gashi ka ganshi kuru-kuru. Ƙaho ya tabbatar da yake hukunci ga masu laifi. Ƙaho ya tabbatar da ɓata kuɗaɗe waɗanda ake zargi an yi tawon gaba da su.
To amma kafin mu kai ga haka ga halin da duniyar ta wayi gari.
To jama'a, assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya. Yawan mutane da cutar murar coronavirus ta kashe a kasar China ya kai 1,000 bayan da hukumomin wurin da cutar ta fi addaba, wato lardin Hubei jiya Litinin, suka sake bayyana cewa wasu mutane 300 sun kamu sun mutu. Jami'an China sun ce yanzu haka akwai kusan mutane 43,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin ƙasar. Shugaban ƙasar China Xi Jinping ya kai wa marasa lafiya ziyara da ke ɗauke da coronavirus a asibitin Beijing jiya Litinin. Ya kuma yi kiran da a ƙara ɗaukar matakan kawo ƙarshen annobar, a cewar rahoton gidan talabijin na China. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗi jiya Litinin cewa yaɗuwar cutar coronavirus tsakanin mutanen da ba su ma taɓa zuwa China ba zai iya zama wutar ashanar da ta zama gobara. Ana tuhumar wasu mambobin rundunar sojin China hudu da laifin yi wa kamfanin aje bayanan harkokin kudaden Amurka na Equifax kutse a shekarar 2017 da kuma sata bayanan kusan rabin Amurkawa, a cewar jami'an tsaron Amurka jiya Litinin. Wannan kutse mafi girma a tarihi da aka taɓa yi wa wurin ajiye bayanai. 'Yan ƙasar China ɗin hudu sun yi kutse a kwamfutocin kamfanin Equifax, inda suka saci bayanan Amurka miliyan 145 da ya haɗa da sunaye da ranakun haihuwa da lambobin kariya na Social Security da kuma lambobin lasisin tuƙi na aƙalla Amurka miliyan 10, sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutane 200,000, kamar yadda tuhume-tuhumen har tara da gwamnatin tarayya ke musu a makon da gabata nuna. Ana kuma zargin mutane hudun da satar bayanan sirri na cinikayya, ciki har da jaddawalin wurin ajiyar bayanai. Girman satar da suka yi na daban al'ajabi, a cewar babban attorney general na Amurka William Barr a wani taron manema labarai a nan birnin Washington. Manyan masu neman a tsayar da su takarar shugaban kasar Amurka a jam'iyyar Democrat sun shafe jajiberin zaben da jam'iyyar za ta yi a New Hampshire, suna caccakar juna don kokarin samun dama a zaben domin tunkarar shugaban kasa Donald Trump na jam'iyyar Republican a zaben watan Nuwamba da za a yi. Tsohon magajin garin South Bend na jihar Indiana Pete Buttigieg yana kankan da Senator Bernie Sanders na jihar Vermont, wanda ke ayyana kansa a matsayin ɗan Democrat mai sassaucin ra'ayi a Iowa. Amma zaben jin ra'ayin al'umma da aka yi ya nuna cewa Sanda yana gaba da Buttigieg a New Hampshire. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden da Senator Elizabeth Warren ta jihar Massachusetts da Amy Klobuchar ta Minnesota, dukkaninsu na bayan su Sanders ɗin ne a zaben na Iowa.
To an jima kaɗan, Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai. Manazarta da masu fashin baƙi a Najeriya sun sha bayyana ikirarin gwamnatin tarayyar ƙasar na yaƙi da cin hanci da rashawa da cewa gafara sa ne kawai, amma ba su ga ƙaho ba. Abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami dangane da wannan batu.
To idan dai kana magana da gafara, ana sauraron sa, shi shakka babu sa an ganshi akan abin da dangaci mu'amalar da dangaci yaki da cin hanci da rashawa a gargashin gwamnatin shugaba ƙasa Muhammadu Buhari. Na farko, kamar da nake gaya ma, yarjejeniyar da aka sa hannu yarjejeniya ce da ke da nasaba da mai da kuɗaɗe, da ke da nasaba da cin hanci da rashawa, ko kuma da ke da nasaba da sama da faɗi da dukiyar al'umma. Wannan shaida ne na cewa in dai za a mai da kuɗi dala Amerika fiye da miliyan 300, to maganar sa ya bayyana, ba saura wuraren gafara ake ba a halin yanzu ya bayyana. Kamin yanzu, kamar da ka sani, a shekara ta 2018 har ila yau an karbo su kuɗaɗe da ke da nasaba da sama da fadi daga ƙasar Switzerland, dala Amerika miliyan 322. Saboda kan maganar gafara sa ba a ga kaho ba, bata taso ba. Wanda waɗannan kuɗaɗe su ne kuɗaɗe aka wurin akai unhwani da su kan abin da ya danganci N Power, wato waɗanda ke suka yi karatu suka rasa aikin yi ana ba su tallafi a wata-wata. Su ne kuɗaɗe waɗanda akai unhwani da su akan abin da ya danganci bayar da abinci ga ɗalibai a makarantu na primary school a faɗin Najeriya. Su ne kuɗaɗe waɗanda aka zo da kirkire-kirkire daban-daban na kawo ɗauki ga marasa gata akan mu'amalolin da ke da nasaba da gudanar da Najeriya. Saboda ka su talakawa waɗanda sun ka fa'idantu da waɗannan kuɗaɗe su fiye da naira biliyan 500. Su sun gasa ba maganar kaho ake ba gare su. Har ila yau idan kana maganar abin da ya danganci ainihin ukuba game da waɗanda ake zargi da aikata laifi, a karo na farko a ƙarƙashin wannan gwamnati an ci nasarar zartar da hukunci ga 'yan siyasa waɗanda suka riƙe muƙami irin na gwamnan jiha, hukunci irin na ɗauri, kuma wasunsu a halin da ake cikin magana da ake suna ainihin kurkuku wanda hukuma da doka ta yanke musu. Har ila yau, kamar yadda ka sani, a halin da ake ciki akwai manya-manyan jami'an gwamnati waɗanda suka haɗa da ainihin tsofaffin sojoji, waɗanda suka haɗa da ainihin tsofaffin sakatarori na gwamnatin tarayya, waɗanda har ila yau su ma sun gurfana a gaban kotu. Har ila yau tsofaffin 'yan siyasa waɗanda ke da nasaba da jam'iyyar APC da yawa suna gaban kotu akan abin da danganci zargi na aikata laifi. Har ila yau idan ka diba inda aka hito, 'yan majalisar tarayya mu haɗi da shugabancin majalisar tarayya an gurfanar da su a gaban kotu akan abin da danganci mu'amala ta aikata laifi. Saboda kai na maganar gafara sa ta taso akan yanayi na kaho, gashi ka ganshi kuru-kuru, kaho ya tabbatar da yake hukunci ga masu laifi, kaho ya tabbatar da kwata kuɗaɗe waɗanda ake zargin an yi tawon gaba da su, kaho ya tabbatar da fa'idantuwar 'yan Najeriya ta huskar waɗanda masu sauƙin gata akan unhwani da kuɗaɗen da aka karɓo aka inganta rayuwarsu, kaho ya tabbatar da cewa an sa hannu game da maida wasu kuɗaɗe waɗanda ainihin za a yi unhwani da su domin inganta manya-manyan hanyoyi da manya-manyan gadoji a Najeriya.
Kura tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin wannan tattaunawa, amma yanzu ga Sarfilu ya dawo da ƙarin labarai.
Yayin da cutar murar coronavirus ke ci gaba da yaduwa a ƙasar China, tuna har an fara ganin yadda al'amarin ke shafar tattalin arziki a kasuwannin ƙasashen gabashin Afirka saboda katse karɓar kaya daga China. Cikin 'yan shekarun da suka gabata, cinikayya tsakanin China da kasuwannin ƙasashen Afirka ta gabas ya ƙaru sosai, inda ƙanana da manyan 'yan kasuwa ke sayo kayayyakinsu daga China cikin rahusa. Amma ɓarkewar annoban coronavirus da soke duk harkokin sufuri zuwa China na nufin babu isassun kayan China da za a sayar. Wata mai sayar da kayan gwanjo a birnin Nairobi na ƙasar Kenya mai suna Elida Wanjiru ta ce,
iyo coronavirus imeweza kutuathiri sana, manake mimi nilikuwa nimezoea kusafiri.
Tace cutar coronavirus ta shafi kasuwancinmu. A baya nakan yi tafiya duk watanni biyu domin na siyo kaya daga China, amma yanzu an faɗa mana cewa kar mu yi tafiya mu jira har sai an ba mu izini. Hakan yana shafin mu sosai. Kastomominmu suna zuwa ba sa samun abin da suke nema. A ɗaya bangaren kuma muna da nauyi da ya rataya a wuyanmu da muke ƙoƙarin dole mu sauke. Wata kota a ƙasar Rasha ta yanke ma wasu matasa 'yan rajin sassaucin ra'ayi hukuncin ɗaurin kama daga shekaru 6 zuwa 18, waɗanda aka zarga da shirya wata ƙungiyar haddasa ruɗani. Wannan batu dai ya haifar da cece-kuce kan cewa shaidun da aka samu ba na gaskiya ba ne, ko an same su ne ta hanyar azabtarwa da jami'an tsaron suka yi wa matasan. Hukuncin na jeli Litinin an yanke shi ne a birnin Penza. Matasan 7 da ake zargi da yawancinsu 'yan shekaru 20 ne ko da wani abu, wai suna shirya ta'addanci yayin zaben 2018 da wasan ƙwallon ƙafar duniya a matsayin wani ɓangare na aika-aikar da ƙungiya ke shirin yi. Haka kuma an ƙara samun matasan da ƙarin wasu laifuka na riƙe makamai da kuma miyagun ƙwayoyi. Daga ƙarshe jiya Litinin shugaban 'yan jam'iyyar Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer ya nemi hukumar da ke sa ido kan ma'aikatar tsaron Amurka da ta bincike duk abin da ya kira abin kunya da baya bisa ka'ida, wato mai yadda martanin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi akan shaidun da suka bayar da ba'asi akan binciken tsige shin da aka yi. Schumer ya nemi manyan masu bincike har 74 a dukkan ma'aikatan gwamnati da su bincike duk wani mayar da martani da aka yi akan ma'aikatan gwamnatin tarayya waɗanda suka bayar da rahoton rashin daidai da gwamnatin Trump ta yi. Amma ya fi mai da hankali kan koren Laftanar Kanar Alexander Vindman a matsayin masani kan harkokin ƙasar Ukraine na hukumar tsaro a fadar White House. Trump ya kori ɗan uwan Vindman, Eugene Vindman, wanda shi ma lieutenant colonel ne a soja kuma lauya ne kan da'ar ma'aikata a majalisar tsaro, an dai mai da dukkaninsu matsayin su a ma'aikatar tsaron Amurika. Cikin ƴan sa'o'i ranar Juma'a, Trump ya sake korar Gordon Sondland, wanda ya bayar da gudunmawar dala miliyan 1 ga gwamnatin karɓar mulkin Trump a matsayin sa na jakadan Amurka a kungiyar tarayyar Turai dake Brussels.
A gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ci gaban tattaunawar da Yusuf Aliyu Harande ya yi da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami dangane da yaƙi da cin hanci a ƙasar.
Kai wannan magana honorable minister, za ga cewar ai duk waɗansu mutane da suke nesa har yau akwai zargi da ake da shi akan waɗansu waɗanda suke da kusanci da shugaba Muhammadu Buhari. Idan ka duba sakataren gwamnati wanda aka cire, akwai zargi da aka tabbatar da shi akan cewa ya sa kanshi cikin harkar almundana. Sannan kuma idan ka duba shi kanshi Abba Kyari, akwai zargi akan shi wanda ake cewa shi ma yayi wani aiki na rashin gaskiya wanda ba a ga an hukunta ɗaya daga cikin su ba. Shi wancan an sallame shi amma ba a ganshi a gaban kuliya yana amsa wannan ba, ko kuma shi Abba Kyari ne zaka ce shi kuma dangane da wannan?
Kila daktar baka tsananta bincike na kokof ba a matsayinka na dan jarida domin ganin cewa dimon ainihin akwai an gurfanar da wasu a gaban kotu da yake kusanci da wannan gwamnati ko baye ba. Amma dai ina baka tabbacin cewa musamman shi tsohon sakataren gwamnati Babakir Lawal, wanda ainihin zargi ya karfafa gare shi, hukumar EFCC ta gurfanar da shi a gaban kotu kuma ana ci gaba da sauraron wannan shari'a. Kan abin da ya danganta wasu sauran jama'a da ka ambata, zargi daban, nauyin zargi wanda zai bada karfin gwiwa ta huskar abin da ya danganci bincike kanshi da kuma gurfanar suwa a gaban kotu daban. Kan abin da ya danganci tsohon sakataren gwamnati, zargi ya tabbata, karfafa zargi ya tabbata, kuma an gurfanar da shi a gaban kotu. Sabanin wannan ba wani wanda zargi ya tabbata, bincike ya karfafa, wanda ainihin aka kauda kai akan shi. Sai dai magana ta saci faɗi wanda ina ganin kusan irin ta ce kake yi a halin yanzu a dangane da waɗannan sunaye da ka kama.
Ba magana ne saci faɗi bane, magana ce wanda al'ummar Najeriya ke furtawa a kusan ko ina. Idan ka fita zaka ji suna maganganu akan duk irin wayannan abubuwa da suka shafi yaƙi da cin hanci da rashawa da wannan gwamnati take ikirarin tana yi.
Idan furuci bai ainihin inganta ba ta huskar bincike irin na akan tsari na shari'a da doka, ya zama saci faɗi.
To madalla, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan.
Ina ta addu'a Allah ya
To gaida Queen Zisha. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi.
Kasa wanda ba awa kasace. Daran go daran ga masu yan zama. Kai wani gonga. Mola wadaka, sai wadaka jami.
Kowa ya bar gida? Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sabon shekara ta 2020 da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu. Mai suna kowa ya bar gida, kashi ma gida ya bar shi, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na Murya Amurka dake nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummarsu domin samun ci gaban jama'arsu. Kamar yadda wasunku suka ji a makon da ya gabata, mun tattauna ne da malama Mary, yar asalin kasar Najeriya da kinin kasar Amurka. Yanzu kuma ga ci gaba tattauna da mun kai tare da ita. Da zuwan kina Amurka yau shekara biyu zancewa, kina cikin ta uku, menene abin da ya baki sha'awa a rayuwar Amurka?
Na daya shine makaranta. Makaranta dole ne, kamar yadda suke sa yara su je makaranta, dole yaran ka su je makaranta. Sannan
kinan kaso baka so ba dole yara sai sun je makaranta?
Dole yaran ka su je makaranta. Kuma
to in ba su je ba me ke faruwa?
In ba su je ba kai ma kana da damuwa, kamar yadda experience namu da muka
zo. Iko Allah.
Doto mu dole ne aka tambaye mu makarantar, dole ne mu nema mata makaranta. Aka an dinga tambayanta kina makaranta, iyayenki sun sa ki a makaranta. So rayuwar nan dole ne ka sa yaranka makaranta, kuma yadda suke lura da makarantar yara, babu biyan kuɗin makaranta, babu za kai maka yaro makaranta a ciyar da yaro a dawo da shi.
Har da motoci ake sa yara ku?
Ya, ba kaman gida ba.
Kyauta.
Kyauta.
Kenan a ba su abinci, a ilmantar da su, a ba su motar ta kai su makaranta, ta kai su, ta maido su, duk wannan kurla ba a biya?
Babu. Sannan yaro kuma za a tabbatar da cewa ya gane da abin da ake koyar da shi. In yaro yana da matsala a wani subject, za a nema teacher da zai dinga koyar da yaron nan, ba wai irin da kawai let my people go ba. Kana makaranta, dole ne yaronka san abin da ake koyar da shi.
Wannan wataƙila shi ne dalilin da ya sa muna fuskantar matsalar Boko Haram, matsalar ta'addanci, matsalar wa'annan 'yan banga masu kai har-har. Ga ganinki duka rashin ilimi ne, rashin kula da yara tun suna ƙanana shi ne dalilin wannan matsaloli?
Zan ce a fannin idan yaro ya samu koyarwa, ya ji koyarwa,
kanshi ya waye.
Kanshi ya waye, yana da abin yi. Ba zai sa kanshi a wani rayuwar banza ba. Sannan kuma na biyu, idan yaro ya samu abokanai masu kirkiba, zai iya sa shi shiga rayuwar da ba kyau. Ai ko anan akwai yaran da sun shiga wani rayuwa ba wai ba su samu ilimin ba, amma ba su samu tarbiya daga gida ba. Wasu iyayen sun saki sun bar yaro su abin da ya ga dama. Iyayen na yara na controlling yara. Yaro, yara a nan wasun su ba kai saka yake yaro ba sai san dalilin aikan. So tarbiya yara, wasu iyaye sun saki sun bar yara su abin da sun ga dama, da kuma abokaninsu, da kuma social media. Wasu sun samu damuwa ta wurin sun ba da hankalinsu a wayannan abubuwa fiye da tarbiya. Ba sa jin tarbiya, ba sa jin koyarwa.
Ce makaranta, sai kuma na biyu
ciki
asibiti. Iko Allah, kiwon lafiya.
Kiwon lafiya da na je asibiti da fari. Asibitocinsu sun gyara asibitocinsu, kuma suna lura da ma'aikatan asibiti, suna lura da lafiyan mara lafiya. Ba lallai sai kana da kuɗi za ka gan likita a nan ba. Za ka iya ka gan likita daga baya a kawo maka bill, kuma bill din bisa ga yanzu za ta tambaye ka yanda za ka iya biya ne.
Iko Allah.
Za ka iya biya monthly ne, za ka iya biya weekly ne, bisa ga karfinka ne. Akwai yanayin da ma in ba ka da karfi ka nuna musu ba ka da karfi, za ka gan an biya maka wannan.
An shahe maka bashi.
Ya, ba kaman gida ba. A gida mutane da yawa na mutuwa, suka sace kudi a kasa tukuna zaka je kudi tukuna kamin lafiyanka saka ga wani yana ciki yana da kudin amma domin ba lura da lafiyan shi tukuna ba saka ga yawancin mutane suna mutuwa ba bari saboda rashin kula da suke samuwa a wasu da rashin tsoron Allah
abun na bada mamaki to me yasa mutane ke ce a ai mun muhe turawa alarki in kidi ba
eh domin suna da tsoron san ko tsoron Allah zai ce ba su anan sun suna da lura da rayukan mutane domin anan idan mara lafiya ya samu damuwa yana da yanci ya kai kara kuma za ji kai kara yadda an treating din shi amma a gida babu wannan su anan suna lura da rayukan mutane da tabbatar kowa an lura da shi to the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya ya tambaye ka da ka zo nan ka samu wani matsala akwai wanda ya yi maka ya treating dinka yadda ba ka so so suna lura da mutane saka gan sun akwai kaskanci saka gan likita ba kamar likita zai lura da kai nurse za su lura da kai ka ji asibiti za ka ji kamar kai
kamar kai wani sarki ne ku
kamar wani sarki ne
ikon Allah
kuma ba su a nuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari babu wannan
to mun gode kwarai Mary Akila yar asalin kasar Nigeria da ke nan jihar Maryland mun gode da bamu damar tattauna tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna ko bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashi Hausa na murya Amerika da ke birnin Washington DC sai kuma ko mai zuwa idan Allah ya yarda mun gode
To gaida Abdulaziz Adli Toro yanzu kuma sai sharhin jaridun a kasar jamhuriyar Niger
Zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Rekanar Afiri wace ta ruwaito cewa hukumomi sun kaddamar da bincike a ma'aikatar tsaro ta ƙasa da nufin gano yadda aka kasafta wasu dubban miliyoyin sefa da aka yi tanadi domin yaƙi da ta'addanci jaridar ta ce jita-jitar da ake yayatawa game da zargin karkata akalar waɗannan kuɗaɗe ne yasa sabon ministan tsaro Farfesa Isufu Katambe nuna buƙatar a haska fitila domin tantance gaskiyar lamari abinda ake ganin sa tamkar wani babban kalubale da ke gaban shugaba Isu Muhammadu jaridar Le Nouveau Republicain na cewa reshen asusun UNICEF a jamhuriyar Niger ya bayyana damuwa game da halin da matsalar tsaro ta jefa yara a yankin Tilaberi inda aka kesta cewa dalibai 10,325 ne ke zaune a gidajensu bayan da aka rufe makarantu kimanin 128 saboda barazanar 'yan ta'adda jaridar ta ce a yayin wata ziyarar da suka kai a karkarar Tilaberi wani jami'in asusun na UNICEF ya bayyana cewa halin da ake ciki a fannin ilimi a wannan yanki na kama daya da wanda ake ciki a kasar Somalia. Mu rufe da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta bayyana cewa kasashen jisan Sahel da haɗin gwiwar kasar Faransa da abokan hulɗarsu na Turai da Amurka sun dage akan ƙarfafa matakai domin tunkarar matsalar tsaron da ake fama da ita a wannan yanki. Jaridar ta ce mahimmancin Amurka a wannan yaki yasa ministar tsaron kasar Faransa Florence Parly kai ziyarar musamman a kasar ta Amurka domin lallabar hukumomin wannan kasa su janye shirin su na kwashe dakarun su daga yankin Sahel ba idan wani taron da kwamitin bindigigin abubuwan da aka tsayar a taron po na watan jiya ya gudanar a Yamai Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
gaida Sule Mummuni Barma yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonnin da kuka aika mana
Assalamu alaikum farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan da a kungiyar muryar talaka ta kasar Jihar Taraba hakika wannan kame da jami'an tsaro suka ta'addada suka kashe wasu daga cikin haduwar sarkin Patasko. Hakika muna murna da wannan kamu da fatan binciken da suke yi domin su ga waɗanda suke tallafa musu. Muna fatan za su samu cikakken nasarar gano waɗanda suke taimakawa dukkan ta'addan da ke ta'addanci a faɗin Najeriya baki ɗaya.
Assalamu alaikum. Sunana Muhammad Zalanda, haɗin jama'an kulla yawa Najeriya. Wannan guguwa ta kiyara da ta afku a ƙasashen Turai, muna addu'a Ubangiji Allah ya sauke ta. Allah ya dakata da ita haka. Kuma a gaskiya muna jin hankalin al'ummar duniya baki ɗaya. Al'ibuje saƙon Allah, alƙawarin ayyukan da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya umarci mu da wurin da musulman da kinsa baki ɗaya.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amurka. Me magana Alhaji Audu mai zuwa Kampala, malamin Dorin jihar Jigawa, Najeriya. Ra'ayina da zan bayyana game da wannan taro da ƙasashen Afirka suke yi a Addis Ababa game da matsalolin tsaro da makamantansu. To, ina kira ga shugabannin Afirka da su mai da hankali wajen yaƙi da 'yan ta'adda a ƙasashensu, musamman ƙasa ta Najeriya, kamarin Chadi da makamantansu.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alara, ana gaskiya babban Odisha Janar na Murya Talaka. Da muna farin ciki da wasan miyan gangan da aka yi, wasan samun titi da kokuwa a cikin ruwa kan gora da kokuwa da sauran al'adu da aka yi ta a masarautar Fade da ke garin Gasuwa, kuma a cikin kogin kuma da biyoji, wannan babban abin farin ciki ne. Kuma an samu halartar manyan baƙi kamar su sanat firaizan da sauran mutane na masarautar da kuma baƙi. Da Allah ya da kowa lafiya, muna godiya ga mai martaba sarkin Bade Abubakar Umar Suleiman da jajircewa da ya wajen shirya wannan wasa. Allah ƙara masa nisan kwana, Allah ya jaza amanarsa.
To madalla, yanzu kuma Sir Filu ya dawo da labarai, amma wannan karon a takaice.
To a takaice, yawan mutanen da cutar murar coronavirus ta kashe a ƙasar China ya kai 1,000, bayan da hukumomin wurin da cutar ta fi addaba wato lardin Hubei jihar Likinin suka sake bayyana cewa wasu mutane kuma 300 sun mutu. Jami'an China sun ce yanzu haka akwai kusan mutane 43,000 da aka tabbatar sun kamu da cutar a faɗin ƙasar. Ana tuhumar wasu mambobin da na sojin China hudu da laifin yi wa kamfanin ajiye bayanan harkokin kudaden Amurka na Equifax kutse a shekarar 2017 da kuma satar bayanan kusan rabin Amurkawa, a cewar jami'an tsaron Amurka jihar Litinin. Wannan kutse mafi girma a tarihi da aka taɓa yi wa wurin ajiye bayanai. 'Yan ƙasar China ɗin hudu sun yi kutse wa kwamfutocin kamfanin Equifax, inda suka saci bayanan Amurka miliyan 145 da ya haɗa da sunaye da ranakun haihuwa da lambobin kariya na Social Security da kuma lambobin lasisin tuƙi akalla Amurkawa miliyan 10, sai kuma lambobin katunan bashi na kusan mutum 200,000 da suka sata.
To, da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa a tashi Hausa na Muryar Amurka, musamman Sir Filu Hashim Gumel da ya tsaya ni gabatar da shirin, da ba da umarnin Solomon Abu, sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi Darrell Smith, Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC nake sallama. Mu kasance lafiya, ma'assalamu.